Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar 25 ga watan April na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauran abokanan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya malaman addinin Musulunci sun canja yadda suke gudanar da karatukan azumin watan Ramadana. Muna tafa da ƙarin bayani, sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka Almasihu Garba yake gabatarwa. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington. Bayan nan muna tafa da tasirin azumin Ramadana daga bakin matasa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yaƙin neman zaben shugaban Amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus. Gangamin da ake sa ran za a gudanar ne akan zaɓin aƙida tsakanin shugaba Donald Trump mai tsaurin ra'ayi akan bakin haure da kuma kare muradun Amurka, da kuma Joe Biden na Democrat mai sassaucin ra'ayi da kuma bada goyon baya ga shirin kiwon lafiyar jama'a. Yanzu batun aƙidar ya gushe. A maimakon haka, a cewar masu sharhi, sun faɗa muryar Amurka cewa zaɓen na bana zai zama tamkar zaɓen jin ra'ayoyin jama'a ne akan yanda shugaban san yake yi wa tattalin arzikin kasar riko da kuma matsalolin da ya addabi kiwon lafiyar jama'a. Ganin Amurkawa akalla 50,000 sun mutu da cutar COVID-19, kana wasu miliyoyi kuma sun rasa ayyukan yi a tattalin arzikin kasar. Shugaba Trump da ya karkatar da yakin neman zabensa daga samarwa kasar arziki zuwa jagorancin yaki da cuta. Norman Austin, mai sharhi ne akan siyasa daga cibiyar kasuwanci na Amurka, ya ce Trump ba shi da karfi a wannan fanni, kuma yana kawo rarraba a maimakon haɗa kan kasar. A wannan lokaci na coronavirus, Trump ya mamaye kafafen yaɗa labarai da bada bahasi akan corona a kullum yaumi a fadar White House, abinda masu suka ke cewa yana tallatar da kansa ne, amma babu wani bayanai masu amfani da yake bayarwa. Adadin mutanen da suke kamuwa da cutar COVID-19 na karuwa, lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a. Gabaki ɗaya mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya sun haura miliyan 2,800, kana wasu 1,097 suka mutu. Ana samun karuwar kamuwa da coronavirus a wani jirgin yawon shakatawa na Italiya da ya tsaya a gaɓar tekun Japan, wanda yake ɗauke da ma'aikata kaɗai babu fasinjoji. Jirgin Coast Atlantica yana kan hanyarsa ne zuwa China domin yin gyare-gyare, amma ya garzaya zuwa Nagasaki a farkon wannan shekara. Jama'an cikin gida sun ce akalla ma'aikatan jirgin 91 da galibinsu suka nuna alamomin cutar, an tabbatar suna ɗauke da ƙwayar cutar. An riga dai an shimfiɗe mutum ɗaya asibiti. A nahiyar Turai kuma, kasar Spain tana da mutane sama da 219,000, kana sama da mutum 22,500 ne suka mutu. Kasar Italiya kuma ta biyo sawunta da mutane 192,000 suka kamu da cutar, da kuma kusan mutane 26,000 suka mutu. Kasashe Turai da dama suna samun sauƙin sababbin kamuwa da cutar, wanda a halin yanzu suke shirin buɗe ayyuka a hankali, kuma suna sassauta dokar hana zirga-zirga. A Amurka kusan mutane miliyan 1 ne suka kamu da cutar, wanda yawansu ya haura 905,000, kana kusan wasu 52,000 suka mutu. Sai dai duk da ƙaruwan adadin da ake samu, wasu jihohin ƙasar kamar Georgia da Oklahoma a jiya Juma'a sun buɗe ayyuka kamar shagogin aski da na gyaran gashi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce babu wata shaida da ke tabbatar da cewa mutane da suka warke daga COVID-19 suna da garkuwar da za ta kare su daga sake kamuwa da cutar. Hukumar WHO ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a, tana kashedi ga gwamnatoci da ke bada takardun shaida ko kuma certificate na warkewa daga cutar, wanda hakan ke nufin za su iya komawa bakin aiki ko kuma su yi balaguro saboda tunanin garkuwar jikinsu na da kariyar da ba za su sake kamuwa da ƙwayar cutar ba. Mutane da ke tunanin ba za su sake kamuwa da cutar ba a karo na biyu saboda sun samu nasara sun warke, to suna iya yin biris da shawarwarin da ake baiwa jama'a, in ji WHO. A don haka, amfani da takardun shaidan ka iya ƙara yawan haɗarin ci gaba da yaɗa cutar. Gabaki ɗaya kusan mutane miliyan 3 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya, kana wasu 197 suka mutu. Da ƙarshe, ƙasar Saudi Arabia ta daina amfani da bulala a matsayin jan kunni, lamarin da hukumar kare haƙƙin bil'adaman ƙasar ta yaba cewa an samu gagarumin ci gaba a sauye-sauyen da sarkin ƙasar da ɗansa suka ƙaddamar. kotu a kasar Saudi Arabia tana yanke hukuncin bulala har ma taka yi hukuncin bulala 100 lamarin da ke janyo suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama amma sun ce manyan sauye-sauyen da Rima Muhammad bin Salman ke kula da aiwatar da su ba su yi sassauci ba akan hukunce-hukunce da masarautar ke aiwatarwa a musulunce cike har da hukuncin kisa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasar ta ce sabon sauyin da kafafen yaɗa labaran kasar suka yaɗa cike har da jaridan Okaz mai ra'ayin gwamnati zai tabbatar da ba a yanke hukuncin bulala ba akan kowa a cewar shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adaman Awad Al-Awad wannan shawarar na nufin waɗanda aka yanke musu hukuncin bulala a baya suna jira a aiwatar da hukuncin yanzu za a ci su tara ne ko kuma a yanke musu hukuncin zaman gidan yari
A gaida Baba Yakubu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatocin jihohi a Najeriya suka saka dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar cutar COVID-19 a kasar. Wasu malamai da suke gudanar da karatuttuka na azumin watan Ramadana sun canja yadda suke gudanar da karatuttukan nasu ba tare da mutane ba, inda suka koma yin amfani da kafafen sada zumunta kai tsaye da gidajen rediyo da kuma talabijin. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamali Hikaya ya aiko mana.
Malamai a Najeriya sun kullo da tsarin gudanar da tafsiri a keɓantaccen waje don dokar hana bude masallatai da hana yaduwar coronavirus.
Muna fata su taya mu da addu'a, Allah ya karɓa mana. Kuma farin cikin su da suke yi, Allah ya sa mu ma ya zama sanadiyar sanya farin ciki gare mu da yaye mana dukkan damuwa.
Duk wasu malaman suka fara gabatar da tafsirin daga gida inda ake yadawa kafafen labaru. An ga Sheikh Abdullahi Saleh Bakistan a Kano yana gabatar da tafsirin tare da alaramansa daga gida. Hakanan ma sauran malamai suka bi wannan hanya don yanayin annoba. Kama daga Sheikh Mansur Ibrahim Sokoto daga Sokoto zuwa Shehu Dairo Bauchi a Bauchi, Imam Abdullahi Balalo a Dubele Jimeta da Dr. Ahmad Gumi a Kaduna sun sauya tsarin tafsirin don kalubalen da duniya ke fuskanta a bana.
Wanda ya ce Allah ya kai ma Ramadan, kafin a kai Ramadan ɗin ya rasu, Allah zai ba shi ladar niyyar da yake da ita shiga Ramadan, saboda haka zai anshe shi ɗan aljanna. Musulmin da ya mutu cikin watan Ramadan an kulle wuta, ba wurin shiga sai aljanna.
Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na Najeriya Farfesa Usman Yusuf yana kan gaba waɗanda suka ja hankalin malaman su dakatar da taro bana don tafsiri.
A haƙura har Allah ya ɗauke mana wannan jarabawa, ko kowa yana da nashi, da kai da ni da malaminmu da sarkin garinmu da mai anguwa da gwamnanmu da shugaban ƙasarmu da sanatan, kowa ya fito ya nashi.
Amma dukka ba za a iya wata dabara, misali da mutane ba su fi 50 ba su zauna a nesa-nesa da juna, za a iya yin tafsiri, za a iya kuma ma yin sallah irin
yawa. Yanzu dan Allah da ni da kai yanzu muke, amma ce yanzu mutum ɗaya kai ya fito da hujjaji ya fito, balle ka ce mutum biyu ya fito. Wato gaskiyar magana, in ana son a yi containin wannan abun yadda China ta yi total lockdown,
zai iya yiwuwa a ba da wasu lambobin waya ko adireshin yanar gizo don yi wa malaman tambayoyi kan lamuran ibada da kuma darussan da ake gabatarwa a cikin tafsirin. Aƙalla dai kowace jiya na da gidan rediyo daga 2 har ma 10 da kan sanya tafsiran malamai don amfanin musulmi maza da mata a gida. Yayin da ake amfani da dukiya wajen ciyar da al'umma, an buƙaci masu hannu da shunin su daunoyin wasu tafsiran don sanya wa kafafen labaru, musamman ma masu zaman kansu. Nasiru Adamali Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamali Hikaya. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske, da suka hada da Mansur Babu Wuri na Fada, da Muhammad Umar, da Khadija matar mai kamiya Urdu Kwatas Gombe, da Sani Muhammad Chindo, da Alhaji Bukar Gusuma da Masak, da Baffa Haruna Bajoga, da Alhaji Umar Foreba, da Adam, da Alhaji Bura Dada, da dai sauransu, game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan. da kuma kashi na uku na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu su ma da daman gaske game da cutar lassa fiba da ke barna akasari a arewacin Najeriya. To bari mu fara da kashi na biyu na ansoshin tambayoyin dingin masu sauraron mu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan, kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai azumi yayi, zuwa waɗanda azumi ya wajaba a kansu, zuwa tsarin azumi a mawuyatan lokuta irin na yanzu da dai sauransu, kai har zuwa abubuwan da suka shafi goman ƙarshe. Idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na biyu na ansoshin da ya ba ku.
Sannan kuma akwai waɗanda suke tsofaffi waɗanda ba sa ma iya yin azumin gaba ɗaya, to su ma wannan an ɗauke musu azumi. Sannan kuma akwai waɗanda suke da ciwo na yunwa, misali ciwon ulcer ko kuma ciwo na ƙishin ruwa, wanda babu yadda za a yi su zauna ba tare da sun sha ruwa ko sun ci abinci na tsawon lokaci ba, da haka su ma an ɗauke musu yin azumi. Sannan kuma a cikin waɗannan bayanai da muka yi, akwai waɗanda su in ba su yi azumin ba ciyarwa za su yi, ciyarwan nan ya ishe su. Akwai waɗanda kuma in ba su yi azumin ba, wato za su yi ne su lissafa kwanakin da suka yi, suna shan azumi, bayan azumi za su rama abin da suka sha. Don haka wannan a takaice shi ne abin da ya shafi waɗanda aka ɗauke yi musu yin azumin nan. Sannan kuma shin tsarin azumta Ramadana kan bambanta a lokuta annoba irin na yanzu da ake ciki na coronavirus ko kuma COVID-19? To babu shakka matukar dai, wato mutum yana zaune a inda yake kuma lokacin azumin nan yayi, to babu wata dalili ko wani dalili da zai ce ba zai azumi ba, don ana annoba, wanda annoban ma yawanci zaka iske mutane labarin ta suke ji basu ganta ba, don haka babu abin da zai canza a gare su. Kamar yadda za su yi sallolin su lokuta guda biyar ainihin, wato haka ma za su yi azumin su da annoba ko babu annoba. Sai dai albashi idan annobar ta aukawa gari tana kashe mutane ne gaba daya, babu yadda aka iya, to wannan kuma wasu malamai suna ganin cewa to za su iya ainihin wato jinkirtawa ko kuma su sha azumin su saboda lalurar rashin abinci, ba ta abinci ake ba ta lafiya ko ta rayuwa ake yi. To amma in dai irin yadda abubuwan suke faruwa a yanzu ne, to babu wanda aka ɗauke mishi yin azumi, in dai ba wanda cutar ta kama shi bane yana kwanci bai da lafiya. Dama mun yi bayani a baya, wanda bai da lafiya to azumi wannan bai wajaba a gare shi ba, don haka ya zama dole mu kiyaye azumin mu, babu abin da zai shafe shi. Mu yi azumin mukan mu, mu tashi mu yi sallolin mu, sannan mu gyara alakar mu da mahalicin mu, mu karanta alqur'ani, mu roki Allah, Allah ya kuma ya kawo mana sauki da ainihin wato wannan matsala da take ainihin fuskantar duniya, da ma yin azumin, da ma yin ibadar ta salloli, da kuma karance-karancen alqur'ani da sauran addu'o'i. Sai Allah ya tausaya mana ya yaye ma duniya wannan musiba da aka kirkiro mata. Muna fata Allah ka yaye mana kuma ka kiyaye mu baki daya, waɗanda kuma suka kamu Allah ka warkar da su. Sa'annan baya ga ayyukan ibada na goman ƙarshe kamar yadda aka yi tambaya, waɗanne ayyuka kuma ake kawo lada, wato ke kawo lada sosai a cikin watan azumi? To kamar yadda muka yi bayani, shi azumin Ramadan gaba daya, wato tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa, duk abin da mutum ya aikata a ciki na alkhairi ladansa yana ninkuwa ne. Alal misali, shi watan gaba daya Allah ya tabbatar mana shahrur Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wato ma'ana shi alqur'ani ma gaba dayansa a cikin watan Ramadan aka saukar da shi. Don haka in ka dubi tarihin magabata tun daga zamanin tabi'ai da kuma ainihin tabi'u tabi'in da waɗanda suka bi su, yawanci idan aka ce Ramadana ya zo, to gaba daya zaka iske duk wata karantarwa an ajiye ta an koma wa alqur'ani mai girma, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa a dukkan watan azumin Ramadana mala'ika Jibrilu yakan zo su bitan alqur'ani mai girma tare da shi, wanda kuma shi aka aiko mishi da sako, ya aiko ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi na alqur'ani din dungurungum. Dan haka kenan yawaita karatun alqur'ani a cikin watan azumi, ko kuma sauraron karatun alqur'ani a cikin watan azumi daga kowace kafa, duka suna nauyayawa mutum ma'auninsa na lada. Balle kuma a ce mutum ya tashi cikin dare bayan sallan tarawihi da ake yi ko sallan tahajjud, shi ma ya kara da wasu nafiloli nasa, to babu shakka ma'aunayensa za su ainihin yi nauyi kwarai da gaske don abubuwan da Allah yake so kenan. Sannan kuma a ciyar da bayin Allah mabukata komai kankantan abinci, ko da tsagin dabino ne ko kwaran dabino ne, ko kuma mudun abinci ne da fafe, ko kuma danye, amma hada mai da kudin cefa ne, ko a shayar da shi ruwan sha, ko kuma dai a yi masa wani abin da zai faranta masa rai. To babu shakka dukkan su idan mutun ya aikata a cikin watan azumi, kowanne cikin su ana yaukaka masa, ana ninninka masa ladansa, kuma Allah madaukakin sarki yana murna yana farin ciki da shi. Sosin tambayoyin masu sauraron mu da dama waɗanda tun bayan bullar cutar coronavirus suke son su kuma su ji tarihi da kuma bayani kan wata kanwar cutar coronavirus din, wato lassa fever, wadda akasari ke addabar 'yan Najeriya. Idan masu tambayar na saurare, ga kashi na hudu na ansoshin da wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulrahman Muhammad ya samu daga jami'in kiwon lafiya a babban asibitin koyarwa na jami'ar Abakar Tufafa Lewa da ke Bauchi, Dr. Ibrahim Alkudi, wanda ya dora daga inda ya tsaya a makon jiya da cewa:
kasar bera irin wanda muke da sunan da aka samu nono guda biyu ne suke da shirin dan adam, amma su wancan bera da suke tattare da wannan nau'in cutar suna da nono dewa a jikinsu. Daga samun nono sun fi goma sha wasu har 20 da akan samu a jikinsu. To gaskiya ba safai suke ta nan wurarenmu ba, amma dai akan same su kwarai da gaske.
Wannan cuta mutum ma kan iya dauka ta wato jikin mutum dan gwanshi. Kenan yaya zai yi mutum ya tabbatar in ka zo wajen shi mai wannan zazzabin lassa din zaka kare kamuwa? Alal misali ka je gaishe shi asibiti ko kuma dai yana gida ka je ka kai masa ziyara?
To alal hakika ba a kai ziyara, ba a kuma zuwa gaisuwa. A asibiti ma akan kebe su ne a waje na musamman daban, akan killace su ne kamar irin a isolating dinsu, center dinsu, ko wani kam wanda shi an yi shi ne na musamman kebebben waje an killace shi saboda jinyan waɗannan mutane. Kuma su karan kansu ma'aikatan da suke kula da su, su ma akwai kayayyaki da ake musu na musamman na kariya wanda da shi ne za su yi amfani da shi yayin da suke jinyan su, saboda su ma su kare kansu. Saboda haka zancen wai wani ya je ya gaisuwa ko wani ya je kai abinci ko wani kula, babu. Duk waɗanda suke kula da su, wato an riga su ma an musu wani training ne na musamman na kula da lassa din saboda kariya.
To ga masu ta'ammali da beraye, don saboda akwai wasu zaka gani zuwa suke suna farautan beraye don yin ko samun kuɗi haka wani dai abu, menene halin da suke ciki su wa'annan?
Wa Allah hakika duk wanda yake mu'amala da beraye kan to lalle kuwa yana dab da kamuwa da wannan cuta ta lassa. Saboda haka abu mafi muhimmanci kawai shi ne mutane su yi kokari su ga cewa sun kiyaye mu'amala da beraye, haka zalika su kiyaye kayayyakin abincinsu, gidajensu, kayayyakin aikinsu da sauransu. Saboda da zaran bera da ke dauke da wannan kwayan cuta ya zo ya yi ko fitsari ko ya fitar da wani yawu ko wani kashi da sauransu, akwai ba mamaki mutum zai iya kamuwa da shi. Saboda haka duk wani mai amfani ya tu'ammali ko mai mu'amala da bera ya yi kokari ga cewa ya daina.
To wannan ciwo idan mutum ya kamu da shi, ya bayan kaman kwanaki nawa ne zai ga wato alamu na wannan cuta a jikinsa?
Shi kan dauki daga tsakanin kwana 7 zuwa kwana 21, mutum yakan fara gwada alamun kamuwa da cutar da zaran wato daga lokacin da ka zo in contact da shi kwayan cutar kafin ya fara fitar da alamomi shine akan same daga sati 1 da tis kwana 7 kenan zuwa sati 2 kwana 20 zuwa sati 3 kwana 21.
To me ya shawara da ganin irin wannan alamu wasu alamu ne da ka fara ji don saboda ka tabbatar da ko me yiwa kana dauke da wannan ciwo?
To alamun da yake nan su akwai zazzabi, akwai ciwon kai, akwai mutuwan gabobi, akwai amai, sa'annan kuma in yayi nisa shine akwai wannan fitan jini. Amma da zaran dai ka fara samun ciwon kai, su mutuwan gabobi, zazzabi mai zafi, amai da sauran su, sai mutum ya yi maza-maza ya dubi kansa ya kai shi asibiti, ya kai asibiti. Sa'annan su kuma kwararru likitoci za su dauki abubuwa su kai faton wajen gwaji inda za a je a gwada a tabbatar da cewa wani kwayan cuta ne yake tattare da kai. Su ma a lokacin ba da su tabbata mu tabbacin cewa lasa bane, amma sai bayan an yi gwajin ne tukunna in an gano cewa a cikin jininka kana tattare da wannan kwayan cutan, to shine sai a tabbatar cewa ko wannan kwayan cutan, sa'annan sai a dauke ka kai ka ainihin waje na musamman da aka kebe saboda jinin waɗannan mutane masu wannan kwayan cuta ta lasa.
To mutum idan yana da rai je yayin wani mu'amala da shi mai wannan ciwo zai iya daukan wannan. To idan ya mutu ba, kaman ka san ana yin wasu hidima, ana wanke gawa da dai sauran wasu abubuwan da za a yi kafin a yi biso.
To Allah hakika haka ne, shi ba wai cutar lasa kawai ba, duk wayannan cuta masu nauyi irin wannan wanda suke da sau ake yawan saurin kamuwa da su, ba a so a ce a dinga mu'amala da ko majinyacin lafiyayye ko ko da matacciya don gawansa kenan. Abinda ake yi gabaki daya shine akwai waɗanda aka musu training wanda su ne ake dauka, suke dauka alhakin jana'izan gawan ma gabaki dayanta, wanda kusan duk addinanmu ba kuma sun aminta da haka cewa da zaran mutum mai dauke da wannan kwayan cuta Allah ya mai rasuwa, to ba a zuwa kusa da shi. Su waɗannan mutane da aka musu training na kula da wannan cutar su ne suke daukan gawan su masa duk wani hidima, har zuwa daga wanke shi zuwa a sa shi a wannan leda ko kuwa in ce akwati ko menene da ake kiransa wanda ake zuwa har wajen business shi. Yawa. Amma dai ainihin mutane ba a barin su zo, saboda da zarar an barka ka zo ka sadu da ka caku da gawan, to kai ma akwai ba mamaki za ka iya kamuwa da kwayan cuta.
To kaman gidan wannan mai ciwo din kafin a kai shi asibiti, yaya za a je ne a feshe gidan? Sannan kuma bayan ya mutu, mutane za su yi amfani da kayansa kaman sutura wanda yake in an zo kaman da ake cewa gado a raba mutane su yi amfani da shi?
To lallai dai shi da zarar an ce an samu bullen cuta, abunda ma'aikatan lafiya suka yi shine sukan yi kokari su ga cewa duk wanda ya zo in contact da mai shi wannan kwayan cutar an dauko shi an je an gwada shi. Yawa akan killace su na wasu 'yan lokuta yayin da ake gwajin, bayan an yi gwajin, in gwajin ya fito ya tabbata cewa mutum bai tattare da wannan kwayan cutar, to shi kenan sai a sallame shi. Yayin da aka fahimci cewa ya tattare da wannan kwayan cutar, to sai a killace shi ma a fara masa jinya. Haka zalika shi ma kuma za a nemi wanda suka yi mu'amala da shi, su ma a samu a killace su a biya ta mu tabbacin cewa ba sa da shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma kashi na hudu na ansoshin tambayoyi kan cutar lassa fiba. Yanzu a madadin shugaban malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ke ansa mana tambayoyi kan azumin watan Ramadan, da kuma Dr. Ibrahim Mai Kudi da ke ansa mana tambayoyi kan cutar lassa fiba, sai kuma wakilin mu Abauchi Abdulrahman Muhammad da kuma injiniya mu yanzu Haile Halu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington.
Wasanni a takaice.
Hukumar Kwallon Kafar Duniya wato FIFA ta soma wani shirin karfafawa ga dukkan hukumomin kasashe da ke karkashin ta a zaman matakin tunkarar tasirin annobar coronavirus. A karkashin wannan tsarin da FIFA din za ta bayar da dukkan kudaden gudanarwa na shekarun 2019 da 2020 ga hukumomin kasashe 211 da ke karkashin ta a cikin yan kwanakin nan, da adadin kudin ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 150. Annobar coronavirus ta haifar da babban kalubale ga daukacin sha'anin kwallon kafa a duniya, don haka a matsayin uwa nauyi ne da ya rataye akan FIFA ta shigo ta kuma tallafawa kasashen da ke cikin matsananciyar bukata, inji shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino. A karkashin wannan tsarin da hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF za ta sami dala 500,000 da daidaita kudin kasar naira miliyan 195 daga hukumar ta FIFA. Wannan labarin ya faranta ran shugaban hukumar ta NFF Ahmadu Pinnick sakamakon mawuyacin halin rashin kudi da hukumar ke fuskanta a cikin wani yanayi na dokokin hana hada-hada da zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus. Rahotanni na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta yi wa Manchester United ta Ingila ta yi mafita ga matsalar da take fuskanta da dan wasan ta Paul Pogba. PSG din tana bukatar yin musaya da United, inda za ta mayar mata da tsohon dan wasan ta Angel Di Maria, yayin da ita kuma za ta karbi Pogba. An yi rade-raden yuwar barin Pogba kungiyar ta United sakamakon cece-kucen ya kasa yin yadda kungiyar ke bukata, hadi kuma da yawan tafiya jinyar rauni. Kungiyar Juventus ta Italia ce kadai ta nuna sha'awar dan wasan bayan Real Madrid ta janye daga tayin da ta yi masa a can baya. Dan wasan gaba na Chelsea Olivier Giroud ya shirya tsab domin rattaba hannu a wani sabon kwantaragi da zai tsawaita zaman sa a kungiyar har zuwa shekara ta 2021. Kiris ya rage Giroud dan kasar Faransa mai shekaru 33 ya bar kungiyar ta Chelsea a watan Janairu, inda aka danganta shi da komawa Inter Milan ta kasar Italia. Murtala Faruk Sangin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sangin da labaran wasanni kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga tasirin azumin watan Ramadana.
Sunana Abdulkadir Jadi, nan birnin Kwanni, jamhuriyar Nijar. Azumi na da tasiri wurina, na farko dai saboda umarnin Allah Ta'ala da ya kira bayinsa cewa su yi azumi, azumi na ƙara musu jin tsoron Allah. Lalle azumi na ƙara jin tsoron Allah, kuma yana koyar da mu tarbiyya. Tarbiyya shine gane cewa yadda talaka yake ini lokacin da bai da shi babu mai bashi. To idan kake ini da azumin nan ka ini baka ci ba baka sha ba, to haka nan shi kuma ga azumi ba yake ini bai ci ba bai sha ba kuma ba azumi na ba. Kenan azumi na koyar da mu sanin halin da talakawa suke shiga ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa a cikin aljanna ko wata kowa wanda ake cima ar-rayyan ba mai shiga ta sai masu azumi. Masu azumi kai za su shiga ta, in sun shiga sai aliki, ba mai shiga sai mai azumi. Duk wata ibara da za kai inda ba azumi ba, to ba ka shiga wannan kowa. Kaga tasirin azumi gare ni kenan. Dan haka nake kwadai kafin ma Ramadan ya zo ina marmarin ya zo, kuma in ya wuce ina jin zafin wucewar shi gaskiya. Wannan shine tasirin azumi gare ni.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yaƙin neman zaɓen shugaban Amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus. Gangamin da ake sa ran za a gudanar ne akan zaɓin aƙida tsakanin shugaba Donald Trump mai tsaurin ra'ayi akan bakin haure da kuma kare muradun Amurka, da kuma Joe Biden na Democrat mai sassaucin ra'ayi da kuma bada goyon baya ga shirin kiwon lafiyar jama'a. Yanzu batun aƙidar ya gushe. A maimakon haka, a cewar masu sharhi, sun faɗa muryar Amurka cewa zaɓen na bana zai zama tamkar zaɓen jin ra'ayoyin jama'a ne akan yadda shugaban ƙasar yake yi wa tattalin arzikin ƙasar riko da kuma matsalolin da ya addabi kiwon lafiyar jama'a. Adadin mutanen da suke kamuwa da cutar COVID-19 na ƙaruwa, lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a. Gabaki ɗaya mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya sun haura miliyan 2,800, kana wasu 1,097 suka mutu. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce babu wata shaida da ke tabbatar da cewa mutane da suka warke daga COVID-19 suna da garkuwar da za ta kare su daga sake kamuwa da cutar.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku jiyo su abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon fatan alkhairi ga mai sauraron mu Alhaji Ali Babba dan Agundi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatar da shirin, da kuma Haidu Halid da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
de Nassau contre sa résidence